Allah ya albarkace ku da ku da ƴaƴanku da mazajenku da angoyenmu ma duk Allah ya ƙara mana albarka. Abinda muke cewa muna bato ne akan al'amarin kunya. Kunya a yau ta yi karanci musamman ga ƴa mace. Sai dai lokacin da yake ƴa mace ita kuma Allah ya gina halittar ta ne tare da kunya. Duk lokacin da aka yi rashin dace kunya ta sance daga ƴa mace, to wannan macen ta tashi daga macen da aka sani, sai dai ta zama abokiyar shedan. Rashin kunya da rashin mutunci duk yana tasowa ne daga macen da bata kwankwaɗi tarbiyya tun daga ainihin makwankwaɗa na farko a rayuwanta ba. Ya ƴan uwana mata, ku mu sani cewa idan Allah ya azurta ki da kunya, to ko a cikin addinin musulunci darajanki a wurin aure ba daidai yake da darajan karabitin mace ba. Dubi yanda Allah madaukakin sarki ya hakaito mana wata kissa a cikin suratul Qasas. Allah ya ba mu bayanin Annabi Musa lokacin da ya zo bakin rijiya, ya zauna a tushen wata itaciya, sai ya ga mutane suna zuwa suna ɗiban ruwa a wata rijiya, amma ga waɗansu ƴan mata guda biyu su ba sa iya kafada da maza, ba sa iya cakuɗe ɗaya da maza, sun keɓe kansu. Sai da kowa ya gama ɗiban ruwa, kunya da kawaici da mutunci wanda suka kwankwada daga gurin mahaifinsu mutumin kirki da Allah ya ba mu labarin shi, ya hana su su kafada da maza. Daga lokacin nan Annabi Musa ya tashi ya je ya ɗibo musu wannan ruwan, ya shawo musu da dabbobinsu, ya zuba musu a cikin tulunansu, sannan suka kama hanya suka koma gurin mahaifinsu. Lokacin da suka je suka ba mahaifinsu labari cewa mun ga wani mutumin kirki, mun ga na Allah wanda yake ya san kimin mutunci, ya san kimin kunya, shi ne ya shayar da mu, ya kuma ainihin zuba mana ruwa a waɗannan tuluna da muka kawo. Mahaifin ya ce ku je ku kira mun wannan matashi. Aka ce faja'atu ihdahuma tamshi ala ihya'in, ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu sai ta zo tana tafiya cikin kunya da mutunci da nagarta, da ganin ta kai ka san wannan ba ta tsararriya ba ce, ba ta tsararriya ba ce, ba ballaga zaban kaura ba ce, tana tafiya ne cikin mutunci da dattaku da cikin kyakkyawan kama. Ita ce ta zo ta kira Annabi Musa alaihi salatu wassalam har ta kai shi gurin mahaifinta. Lokacin da mahaifin ya nufin ya aurar da wannan Annabi Musa, irin sadaƙin da ya ɗora ma Annabi Musa, sadaƙi ne wanda yake ko ni ko kai ko ke yanzu in kika ji wannan sadaƙin kin san wannan sadaƙi ne mai tsada ƙwarai da gaske. Sadaƙin wannan baiwar Allah ita ce zai ma mahaifinta aiki na shekara takwas, kullum ranar duniya zai kaɗa dabbobinsa ya je ya shayar da su, sannan ya ɗibo ruwa ya kawo gidan, sai ya samu shekara takwas yana yin wannan. Da wannan malamai suke cewa ashe sadaƙin mace mai kunya mai mutunci, to ba daidai yake da sadaƙin karabitin mace ba. Duk matan da Allah ya azurta ta da kunya da kawaici da mutunci, to wannan mace ce wacce take tana da kima da daraja ta musamman a cikin addinin musulunci. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma sahabbai istahyini Allah haqqan haya, ya ku sahabbai ku ji kunyan Allah, kololuwan jin kunyan Allah. Sai sahabbai suka ce aiwa manzon Allah, mun gode ma Allah da ya gwargwado muna bakin kokari muna jin kunyan Allah. Sai ce ba irin wannan kunyan nake nufi ba. Yace wa man istahya min Allah haqqal haya, duk wanda ya ji tsoron Allah haƙiƙanin jin kunyan Allah, duk wanda ya ji kunyan Allah haƙiƙanin jin kunyan Allah. Annabi ya ce falihafazin ra'asa wa mawa'a, ya tsara kanshi da duk abin da kanshi ke ɗauke da shi, walihafazin baɓana wa mahawa, ya tsana cikinshi da duk abin da ke kewaye da cikinsa, walyadhkurul mauta wal bila, sannan kuma ya rika tunawa da mutuwa, yana tunawa da rigiddigewa bayan an mutu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma sahabbai wannan ashe wai idan aka ce kunyan Allah hakikanin jin kunyan Allah abin da ake nufi shine ka tsara wannan kan naka ka kuma tsara abin da dukkan yake dauke da shi da malamai suka tsaya suka kalli kai suka ga menene kai yake dauke da shi sai suka ga a matakin farko dai kai yana dauke da kwakwalwa da haka ashe ba za ka taba zama ne kunyan Allah hakikanin jin kunyan Allah ba har sai ka kiyaye kwakwalwanka ka kiyaye tunaninka mutum ba zai yi shaye-shaye ba domin shaye-shaye na dirkita kwakwalwa mutum ba zai je ya jefa kansa cikin damuwa da tashin hankali ba saboda wannan yana kawo ta cuta da a turanci suke kiranta depression depression shine wani irin damuwa da idan ya kama ka baka iya tsinar komi baka iya amfanan kanka ballantana ka amfani wani to sai ka kiyaye kwakwalwanka duk abin da ka san zai cutar da kwakwalwanka to haramun ne ka je ka yi shi duk abin da ka san zai dirkita maka tunani haramun ne ka je ka yi shi duk abin da ka san zai kawo maka tsoro a cikin tunaninka to haramun ne ka je ka yi shi idan ka kiyaye wannan za a ce ka kiyaye Allah hakikanin kiyaye Allah kuma ka ji kunyan Allah sannan malamai suka duba suka ga kai yana dauke da idanu ashe babu yadda za a yi mutum ya zama mai kunyan Allah har sai ya kiyaye wadannan idanuwa guda biyu da Allah ya bashi ba zai yi dubi ba sai zuwa ga abin da Allah ya gari shi ba zai kalli wani abu ba sai abin da Allah ya ba da izini ya kalla ko a zahiri ko ko mutum ya dauki waya wata za ta dauki waya ta bude wani shafi na batsa ke ta kallon batsa wannan idan naki yana samun rauni ne ta wannan batsan da kike kallo sannan kuma kin nuna ma Allah ba ki da kunya to haka zaka ga waɗansu sun dauko kalle-kalle ko a waya ko a bidiyo ko a menene ma zaka ga waɗansu suna miyagun kalle-kalle waɗansu kuma suna nan su tsaraicin mutane suke son su rika kallo a zahiri wani namiji ne yana Allah Allah ina macen da hijabin ke taga ya ga sharabanta wannan bayi da kunya ba shi da kunyan Allah mace tana nan wata duk inda ta ga wani namiji ya tsuguna zai cewa tana nan tana kallo ta ga menene ya bude menene ya rufe wannan alamar rashin kunya ne kuma alamar rashin mutunci ne kuma alamar rashin tsoron Allah ne da haka ba za ki zama mai kunyan Allah ba har sai kin kiyaye idanki daga ganin dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ki gani waɗansu abubuwan suna kusa da ke waɗansu abubuwan suna nesa da ke akwai ababen da ka iya kallo amma in ya kai wani yanayi kuma dole ka dakatar da ganinka a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa Sayyidina Ali cewa la tutbi in nazara nazara fa inna laka al-ula wa laysat laka thaniya wani lokaci idan ka yana iya fadawa kan abin da shari'a ba ta yadda ba amma ba da nufi ba ba da zabin ka ba idan ka ne kawai ya fada misali wata mace ta zo wucewa kai kuma ka fito baka da yadda za ka yi sai ka kalle ta to sai manzon Allah ya ce cewa kallo na farkon nan da kai to shari'a ta lamunce maka amma kana mai da idan ka to kai haramun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani lokaci ka iya zuwa zaka ji tafsiri ko zaka kalli wani tafsiri a cikin sunna TV ko manara ko wanda daga cikin tashoshi masu kyau sai idan ka faɗa kan wani abu wanda yake ba shine ba to Allah subhanahu wataala ya baka hankali da haka in kina son ki shiga cikin masu kunyan Allah wanda ke ma Allah zai ji kunyanki saboda akwai abin da malamai suke cewa al-jaza'u min jinsil amal wani sakamako Allah zai maka irin aikin da kai ma Allah irin yadda Allah zai maka wanda ya ji kunyan Allah Allah zai ji kunyan shi wanda zai kunyan Allah shi ma Allah ba zai kunya ya jefa shi azaban shi ba amma wallahi wanda ke jin kunyan Allah to Allah zai ji kunyan shi ya zo a cikin hadisi cewa Allah yana jin kunyan bawa ya daga hannu ya addu'a ya dawo da hannun shi yafi Allah bai karɓa masa addu'a ba Allah yana jin kunyan haka ne to amma da shari'i sai ce ma in kin ji kunyan Allah tukuna da haka idan kin ji kunyan Allah Allah zai rika kunyanci addu'a Allah ya karban addu'anki kenan sai kasance addu'anki za ta samu kadari a wurin Allah ta sanadiyan irin kunyan da kike ji na Allah subhanahu wataala da haka ki tsara ganinki domin ke ma Allah ya tsare miki ganin naki wanda ya tsara ganin shi da kuruciya to Allah zai tsare miki ganin shi da tsufa malamai da suke bayanin fadin Allah subhanahu wataala thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ghayru mamnun Allah yana alƙawarta cewa jinsin dan adam an halicce shi ne a wani yanayi amma daga ƙarshe zai rubuddigi amma sai Allah ya togaciya yace amma banda waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi kyawawan ayyuka babu yadda za a yi Allah ya tozata rayuwarsu ko mutum ya tsofa ya kai shekara 100 zaka ga Allah ya dawwaman mishi da tunaninsa saboda tunanin shi ya kiyaye Allah lokacin da yake cikin halin kuruciya Allah zai dawwaman mishi da hankalinsa da mutuncinsa ba zai lalace ya koma saboda tsofa yana aikin barbada dukan garuru ba akwai wanda daga cikin bayan Allah cikin tabi'ai ana cewa shi Mansur bin Zazan an ce ya auri budurwa yana dan shekara 100 da 110 kuma shi yake yin mutanen shi sallar tarawihi yana sauke musu alqur'ani mai girma yana dan shekara 120 dan shekara 120 waɗansu ɗaliban shi suka tambaye shi alagafar tamalan ya aka yi Allah ya tsare muka gabobanka haka sai ce mun kiyaye Allah ne da kunciya mu ma sai Allah ya kiyaye mana gabobin mu lokacin da muka tsufa da haka idan kin kiyaye ganinki ba ta gani sai abin da Allah ya halasta miki kina bude alqur'ani mai girma ki karanta kina dauko littattafai na ilimi mai amfani ki karanta to Allah subhanahu wataala zai tsare miki ganinki zai tsare miki ganinki ba mu ce lalle ki mutu da ido ba akwai jarabawan Allah yana iya jarabtanka da makanta amma sai Allah subhanahu wataala sai ya haskaka maka basiranka ga ido ya dode amma kuma zuciyanka tana rayi fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur akwai makawan da zai tashi daga nan anguwan kai akwai makawan da aka bani bayani yakan hauke kanshi yana nan a bayan babban dodo zai hauke ke zai yi tafiya har sai ya kai kofar kuyambana har sai ya fita wajen gari da teke kuma makawan ne baya gani ina samu irin wannan basiran Allah ya rayar da zuciyarsa idan ya makance amma yau da kullun ta sa ya san nan rami ne nan gefe ne nan titi ne nan mutane na zama nan ba sa zama sai Allah na daukakan sarki ya girmama basirin shi ba a ce din Allah zai tsare maka ido sai lalle ka mutu da idan ka ba akwai manya sahabbai wanda Allah ya karbi idanunsa kafin su bar duniya idan su sayyidina Abdullahi dan Abbas kaga kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma karshen rayuwarsa ya zama makahu akwai Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda mahaifin Jabir shine suka yi magana da Allah gaba da gaba kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullah bin Amr bin Haram manzon Allah ya ce mahaifinka kai Jabir sun yi magana da Allah gaba da gaba lokacin da aka kashe shi a yakin Uhud to Jabir bin Abdullah yana daga cikin manyan sahabbai masu kima amma shi ma ya zama makawa karshen rayuwarsa irin su Anas bin Malik shi ma ya zama makawa karshen rayuwarsa irin su Ka'ab bin Malik shi ma ya zama makawa karshen rayuwarsa amma idanun ne hasken idanun ya tafi amma zukatansu suna nan tartar rayayyu suna kallo sama da abin da kai rayuwa kake gani da shi ko a wannan zamani muna da manyan malaman addinin musulunci wanda yake makafi ne dauki al-Allama bin Baz Abdullah bin Abdulaziz bin Abdullah bin Baz makawo ne baya gani amma wannan bawan Allah in kana neman bijimin malami masanin Allah ne tsoron Allah wanda duniya ta san da shi in ka je kusurorin duniya daban-daban ka je kasashen gabashi na duniya kasashen yammaci na duniya sai ka ga wata katafariyar makaranta an bude sai a sanya mata sunan al-Allama Abdulaziz bin Abdullah bin Baz saboda duniya ta san da zuwan shi da haka ko da Allah ya jarabce ka da rashin ido makanta amma Allah zai bar maka da zuciyar karayayya Allah zai cika imani da haƙuri da dangana domin ya ɗaukaka darajarka ranin tashin alkiyama. Da haka ba za ku taba zama mai kunya ba har sai kin tsara wannan ganin naki. Malamai suka ƙara dubawa cikin ababen da kai yake dauke da shi akwai harshe. Babu yadda za a yi ki zama mai kunyan Allah, hakikanin kunyan Allah, har sai kin zama kina kiyaye wannan harshen naki. Ya ɗan uwana, kun ga wannan harshen? Manzon Allah sai da ya kama harshensa haka ya dubi ɗaya daga cikin masoyansa shine Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal wani mutum ne wanda manzon Allah yana kaunan shi. Annabi ya gaya ma Mu'adh, ya Mu'adh ina kaunanka ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, ba so uku ba. Har wani lokaci Annabi kan goya Mu'adh bin Jabal akan abin hawa ya goya shi ya raka shi wata anguwa. Ya rika kiran Mu'adh lokuta mabambanta, Mu'adh ya raga shi anguwa. Kai lokacin da manzon Allah yake son ya tura wani ambasado zuwa kasan Yaman, a lokacin Yahudawa ne a kasan Yaman, sai da ya daraje ya dauko Mu'adh bin Jabal ya ce, Mu'adh bin Jabal kai zan tura kasan Yaman, saboda irin zurfin ilimi da Allah ba Mu'adh bin Jabal. Manzon Allah ce idan an tashi alkiyama Mu'adh bin Jabal shi ke gaba, in aka taho tawagan malamai Mu'adh bin Jabal shi ke gaba. A wani hadisi manzon Allah ce Mu'adh bin Jabal shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma. Da haka babban mutum ne kwarai da gaske. Annabi ya sha kiran shi ya ce mashi, ya Mu'adh ina son ka saboda Allah. Har ya mishi waɗansu wasiyoyi. To cikin irin wasiyan da Annabi ya yi ma masoyin shi Mu'adh bin Jabal, yace ya kai Mu'adh, kaga wannan harshen naka, kuffa alaika haza, ka kiyaye wannan harshen naka. Ba duk abin da ka sani kake furtawa ba, ba duk abin da yake cikin tunaninka kake furtawa ba, abubuwa dubu za ka sani amma bai wuce ka furta guda goma ba. Kuma idan za ka faɗi, falyaqul khairan aw liyasmut, ko ka faɗi alkhairi ko kuma ka ja bakinka kai shiru. Wannan harshe da muke ganin jama'a yana gangarar da mutane zuwa wutan jahannama. Ku lura a yanzu idan muka zo muna jiba, za ka ga yadda ake samun nishadi, ana jin daɗi. Idan kika ɗauko wata ƙawarci kuna jibanta, kuna cin namanta, kuna ɓata ta, kuna tozarta ta, kuna aibanta ta, ko kishiya ko wata dai waɗanda yake wata wacce take ake so a ɓata, za ki ga har ba a so a tashi a wurin. Amma idan da ke za a zo ana jibanta, kuma ba za ki so ba, ba za ki so ba. Ko a cikin muna akwai wacce za ta so ta ga ana jibanta, ba wacce za ta so. Amma kuma kana jin daɗi idan kana jiban wani, kana cin namansa. Wata rana Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana magana ne akan matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Safiya. Kun san Safiya bintu Huyay wata kyakkyawan gaske ce, ko cikin kyawawa sai ka darje sannan zaka samu kyakkyawa irin ta. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne. Lokacin da Annabi ya zo da ita garin Madina, don daga Khaibar aka ribato ta. Lokacin da manzon Allah ya zo garin Madina da ita, labari ya yaɗu cewa manzon Allah ya auri wata kyakkyawa. Sai Nana Aisha sai ta nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tana son ta je anguwa. Sai ce, kina son daga nan ki je ki ga Safiya ko? To Allah ya bada sa'a, sai kin dawo. Don ba a gidan aka aje ta ba tukuna a farko. Da ta tafi ta je ta gana na Safiya, sai ta zo sai take gaya ma ƴar uwarta Nana Hafsatu, ta ce, ke albishirinki, kin ga wannan matan kyan nan da ake faɗi? Wallahi an rage kyan matan nan, ya fi abin da ake faɗi. Haka ta gaya ma ƴar uwarta Nana Hafsatu. Amma lokacin da manzon Allah ya dawo, ya ce, ya kika gana na Safiya? Ta ce, an yi banza kuwa ba, kawai na ga wata gajeriyar mace ne. Amma ba ga abin da take gaya da ƴar uwarta fa, amma tana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kawai gajeriya ta gani, wata mata ne gajeriya ga ta nan, ba ta da nufasali. Sai Annabi ya ce, ya ce Nana Aisha, ki bi tsoron Allah, wannan furucin da kika yi, gudan da ya haifar a bakinki, idan da za a zubar da wannan yawun naki a ruwan teku, sai ruwan tekun gabaki ɗaya ya rinne ya koma da guba a ciki. So ɗaya ne ta faɗi wannan kalmar, kuma ba ta faɗi wai irin ta je ta zazzaga mata ya ko ta ɓata ta bane. Abin da ke kama kowace mace ne ita ma kama ta. kishi abin da ke kama kowace irin mace ita ma ya kamata ta faɗo wata magana wanda yake mu a gurin mu wannan maganar bai sauki ne ai amma manzon Allah ya ce wannan ba abin da kika faɗi da bakin ki idan da a ce za a tofa shi a ruwan teku sai ruwan tekun gabaki ɗaya ya rinne da jini saboda ni saboda kincina man ƙarƙoki musulmaci ni gafaran Allah subhanahu wataala to me kuke tsammani ɗan uwana da irin yadda muke sakin baki akan mutuncin ɗan uwanmu muna batanci muna jiba akan ɗan uwanmu wani da gaske ne wani ba da gaske bane kaje ne da ƙarya kawai saboda kibiya ma zuciyarki bukata hadisi wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya rawaito an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah me zaka ce akan wata mata aka ce wannan matan akwai ta da qiyamul layli ba ta sakaci akan qiyamul layli akwai ta da azumin nafila ba ta sakaci akan azumin litini da alhamis akwai ta da sadaqa duk inda aka zo aka ce a bada sadaqa fi sabilillahi wannan mata tana Allah ta dauke wani abu da take da shi ta bada in tana da kuɗi ta bada in ba ta da shi ta bada abinci in ba ta da shi ta sayo dan kunninta ta bada wannan mata dai ba ta neman sadaqa fi sabilillahi ba ce sai ta bada amma tana da matsala daya haka aka ga mu Annabi sallallahu alaihi wasallama matsalan ta guda daya ne aka ce kanatu uzijirana hadini saniha tana cutar da makwabtanta da harshe ku lura yan uwana musulmi tana cutar da makwabtanta da harshe ba a ce da hannu ba ba ta dukan su ba ta musu dauke dauke ba ta musu komai amma da harshe dai to ta kware gurin iya cutar da makwabtanta ta iya jiba ta iya kage ta iya ƙarya ta iya bakar magana ta iya habaici ba shi ne matsalolin harshe ba da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me zaka ce akan wannan mata sai Annabi ya ce la khaira fi yahiyatin nar wannan matan ba ta da alkhairi ɗan wuta ce ina azumin nan nata ina qiyamul laylin nan nata ina yawan sadaqan nan nata amma duk manzon Allah ce ba ta da alkhairi ɗan wuta ce da haka ya ce ƴar uwa musulma wata riba za ki samu kin zo duniya kin yi haddar alqur'ani kin zo duniya kina zuwa makarantun islamiyya kin zo duniya kina zuwa gurin wa'azi kina azumin nafila kina qiyamul layli kina ambaton Allah amma kuma a ce duk an gama yanzu ma koman ki wutan jahannama dan Allah wata riba kika ci ko ga mu akwai riba to ya ƴan uwa sai mun tsara harshen nan namu wannan harshen guba yake da shi wannan harshen matsala ta yake da shi wannan harshen namu idan ka ce wai za ka yi ta sake shi to zai kai ka zuwa wuta ne shi ne abin da manzon Allah ya gaya ma sayyidina Mu'adh ibn Jabal ya ce ka tsara wannan harshen naka sai Mu'adh yake cewa ya manzon Allah yanzu za a kama mu da abin da harasan mu ke furtawa sai Annabi ya ce sakilatka ummuka ya Mu'adh ya ce kai ce uwanka ta yi wajinka wata kalma ce wacce ake nuni a kanka mu a ce har yanzu kai baka gane kaza ba shi ne ce mahaifiyarka ta yi wajinka to menene ke kifa mutane a kan fuskokinsu a cikin wutan jahannama kamar matsalan harshe da aka ashe galibin waɗanda za su shiga wutan jahannama babban abin da zai kai su wutan jahannama shi ne harshensu da aka ya ƴan uwa in dai muna son mu ji kunyan Allah hakikarin jin kunyan Allah to sai mun tsara harshen nan ba duk abin da kika ga dama za ki faɗa ba ba duk abin da ya zo miki ba ki za ki faɗi ba kar ki ce ai ni ban kunyan uban kowa zan faɗi duk abin da na ga dama ai ni ko a gabanta zan faɗi a'a ba gwaninta ba ne ki zama kina da kunya akwai ababin da ma ba za ki iya faɗi ba jama'a musulmi za ku gane cewa harshe zai kai mutane da yawa wutan jahannama idan ka dauki irin wannan wayoyin da ke hannayen mu a yanzu ka buɗe wani shafi ka ji irin baka da kalmomi na fitsara da lanata kalmomin da lalle waɗannan kalmomin ƴan aljanna ba sa yin su ka ji mace ta zo tana faɗi da bakinta cewa ni ƴar maɗugo ce ina yin kaza
ina yin kaza, ina yin kaza, na ma yi kaza, wance ma ce kaza da ni, ni ma ne kaza da ita, don Allah wannan kuna jin kalmomin ƴan aljanna ne ko kalmomin ƴan wuta ne? Ku ba ni amsa mana. Shi yasa manzon Allah ya ce ba abin da ke kifar da mutane a cikin wutan jahannama kaman harasan su. Abubuwan da yake da ke da mijinki ma a ɗaki, wallahi kina jin kunyan ki faɗa. Abubuwan da yake ke da mijinki a ɗaki, ƙarshen da halasti kenan, a ɗaki, a ƙuwar tsaka, ba za ki iya furtawa ba, amma yanzu a wayan nan duk za ki ji ana furta su. Abin da ke da mahaifiyarki ba ki sani ba, yau eski da jikanki duk sun sani saboda duk sun ji a social media, an furta su. To wannan ne yake nunawa, yana nuni akan cewa lallai wutan jahannama tana da fasinjoji da yawa. Kuma abin ban takaici ƴan uwana, shi ne irin waɗannan fitsarin da lalatan yau gashi ya shigo cikin al'umman mu. A kowane anguwa ma sai ka samu akwai fitsararriya, a kowace anguwa kana iya samu akwai lalatacciya wacce za ta furta abin da ta ga dama, kuma ba abin da zai faru. To ya ce ƴar uwata, a yar ɗinki idan kin ga masu irin waɗannan ɗabi'an, ba a ƙawa da ita, ba a zama da ita, ke duk ba ma a haɗa hanya da ita, ko tafiya ce ta haɗa ki za ku yi da irin wannan fitsararriyan, wallahi ki haƙura da wannan motar ki zara ta motar ki shiga, ba a zama ɗaya da fitsararru lalatattu. Wa idza ra'aita allazina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. In ka ga azzalimai waɗanda suke kutsawa cikin dokokin Allah suna karan tsaye ga dokokin Allah, Allah ce kar ka zauna tare da su. In ma shaytan ya mantar da kai ka zauna, to kana tunawa ka tashi. In ba haka ba, abin da ya same su na bala'i da fadewa da halakan duniya kafin azaban gidan lahira ke ma sai fada miki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanyar shi na Tabuka ya zo wata anguwa wanda a nan ne aka yi ruwan azaba ga mutanen Samudawa. A hanyar shi na zuwa Tabuka, lokacin da manzon Allah ya zo wannan wurin, abin da yake gaya masahabbai, ko dai ku wuce wurin nan kuna kuka da idonku, ko kuma bala'i da azaban da ya samu Samudawa kuma sai ya same ku. Haka nan sahabbai suka wuce wurin nan suna kuka, suna roƙon Allah ya tsare su daga azaban da ya masa Samudawa. Abin da nake nufi a nan shine, idan ka zauna da mutanen banza, to uquba da azaban da Allah ke mutanen banza kai ma fa sai ya same ka. Sai ya same ka. To dan haka ba za ki zama mai kunya ba, hakikin tsare wannan harshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki. Maimakon ki yawaita surutu mare amfani, maimakon ki yawaita ƙarya, maimakon ki yawaita jiba, ki yawaita batsa da rashin kunya, to ki yawaita karatun Al-Qur'ani mai girma mana, ki yawaita faɗin kalmomi na alkhairi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ki yawaita umarni da abu mai kyau da hanya akan mummunan aiki mana, ki yawaita furta kalmomi na alkhairi wanda manzon Allah ya ce wal kalimatu tayyiba sadaqa, kalma mai daɗi ma sadaqa ce, kalman da yake ba habaici ba, ba zagi ba, ba walakanci ba. Ko ke da ƙawarki ce, kada kasance ke da ƙawarki kullum ba'a, kullum raha, a'a, a riƙa furta kalmomi na alkhairi. Kai wance Allah ya ƙara ma rayuwarki albarka, Allah ya tsare miki zara'anki. Ai ya fita fiye da kina haɗuwa da kike shejiya. Akwai mata, musamman mata da ku ya ku, za ta ga wai abin da ke nuni akan cewa wance ƙawan wance ne, shi ne in ta haɗu da ita ta fara ankewa mata zagi. Wai ya nuna ƙawanta kenan na ƙudda ƙut, tana haɗuwa da ita, ko ko dan ubanki ina suka je. Wai ya nuna ƙawanta kenan na ƙudda ƙut. Mata kuna yin wannan ko ba kwa yi? To maimakon wannan sharrin ku matsanya shi da alkhairi mana. Maimakon in kin haɗu da ita ta ankewa mata zagi, in kika haɗu da ita kuka gaisa assalamu alaikum wance kenan, sai wance Allah ya ƙara miki albarka, Allah ya tsare miki imaninki. Ai ya ta alkhairi fiye da ki ankewa mata ƙawanki zagi. To idan kina son ki zama mai kunya, har sai kin tsara wannan harshe kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni. Malamai da suka duba sai suka ga har walayau kai yana ɗauke da kunni, a cikin kai akwai kunni. Ai to sai kin tsare jinki ba duk abin da kika ga dama zaki ji ba sai abin da yake Allah yake so ya gidi shi akwai wacce take ta kware gurin jin waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe jama'a musulmi duk wanda aka zarce ta da jin kiɗa da waƙa dalman yatan jahannama shine maganin wannan kiɗe-kiɗen da take ji dalma kun san dalma karfe amurka shi yana ruwa to shine za a tsirara mata na wutan jahannama ranar tashin alkiyama shoyata sayyidina abdullahi dan mas'ud idan yazo yana fadin yana fassara fadin Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yashtari lahu wal hadisi daga cikin mutane akwai waɗanda suke siyan yasassun zantuttuka zantuttukan banza sayyidina abdullahi dan mas'ud sahabin annabi ne yakan ce na rantsa da Allah kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe Allah ke nufi a wannan gurin da haka ya ƴan uwana wallahi ban ga abin daɗi a waƙa ba ban ga abin daɗi a kiɗa ba kiɗa in dai ba wanda manzon Allah ya halasta an yi aure za a buga duddufa shi kuma duddufa ba wani sauti ne wani irin na sarewa ba duddufa wani abu ne kawai ake bubbuga shi duk 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 kamar irin ƙwarya wanda duk wanda ya ji zai gane gidan wani ana biki amma ba wani kiɗa ne da waƙa ballanta na ana haɗawa da rawa irin waɗannan fitsararrun zabiyoyin da aka samu wanda yake ga su nan idan za a yi tallan tayar mota sai an sa wata mace ta yi waƙa in za a yi tallan takin zamani sai an sa mace ta yi waƙa in za a yi tallan tamar ma sai an sa mace ta yi waƙa ballanta na ɗan siyasa in zai campaign sai an samo zabiya ta yi waƙa duk wannan yana daga cikin ƙofofin haramun wanda yake jin wannan yana kashe imani yana kuma ainihin jawo miki uƙuban wutan jahannama Allah ka tsare mu da haka menene abin daɗi a waƙa menene abin daɗi a kiɗa wallahi idan kina jin kina son ki saurari abin daɗi ki saurari alƙur'ani mai girma idan kika saurari alƙur'ani kika samu ƙwararre ga malamai na waɗanda yake su ne malaman wannan makaranta namu mai albarka ulul albab idan kika ji suna karatun alƙur'ani sai ka ji wani daɗi da wata natsuwa tana saukan maka daga Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata ke samun natsuwa idan kika ga cewa alƙur'ani zai baki natsuwa hadisin annabi zai baki natsuwa karatun littattafan addinin musulunci zai baki natsuwa sai kin sa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to ki gane cewa fa kin yi nisa da imani in kin ji ana batun imani to kar ki riƙa ƙidaya kanki cikin masu imani saboda mene abin da Allah ya ce yana ba da natsuwan zuciya ke ba zai ba ki natsuwa ya nuna ke ba na Allah ba ne ribataccen shaiɗan ne idan ana neman ina ƙawar shaiɗan wanda suka yi haɗin gwiwa suka ɗan tare suka zama abu ɗaya to ki da ciki amma in kin zama na Allah wallahi qur'ani zai rike baki natsuwa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama zai baki natsuwa amma duk wanda ka bi qur'ani zai baki natsuwa munafiki ne wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshiruna wa ta samu suna bashara wa amma alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijatan ila rijatihim wa ma tuwahum kafir wannan alaman munafiki da aka kuyi wati da kiɗe-kiɗe da raye-raye ko tafsiri zaki ji yau lalacewa ta kai ga sai kin ji wata waka kafin ki ji tafsiri to idan aka zo wakan ki kashe wakan in aka zo abin mai amfani sai ki kunna yau duniya ta rikide sai ka ga yaro ya zo ɗalibi wai ya zo yana koyon alƙur'ani amma da waya a hannunsa ba komai a cikin wayan nan sai kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe don Allah yanzu wannan ne koyon karatun alƙur'ani sai an ce ya riga ya zama ribataccen shaiɗan ya za a yi a haɗa jin ƙur'ani da jin waƙa a cikin zuciya ɗaya ai idan san Allah ya shiga zuciyanka dole ne ka kyamuci shaiɗan in shaiɗan ya riga shiga cikin zuciyarka to dole ne babu yadda za a yi kuma san Allah ya samu wurin zama a cikin zuciyarka har sai ka gusar da wannan to idan kika ji cewa ba ta tsare in kika ga cewa ba ta tsare jinki ko ni kika ga dama za ki ji gibara da mutane akwai wacce in wadin suna sirri za ta je ta kasa kunni tana ji, akwai wacce idan tana waya sai ta recording alhalin bata nemi izinin wanda take waya da ita take recording ba, saboda tana son ta je ta samu. To wallahi haramun ne, ha'inci ne, yaudara ne, duk wanda za ta recording din muryarsa sai ka nemi izini. Sai dai ko idan a radio ka ji, dama na radio na kowa ne, amma yanzu kuna waya da wani in kina son ki recording, to sai kin ce da Allah an ba laifi zan yi recording, in yace to babu laifi, ko ta ce babu laifi to sai ki recording, amma in ba haka nan ba to ha'inci ne. Allah zai sanya cikin mutane masu ha'inci, kuma kika je kika samu wasu suna ji to su ma sun taimake ki akan wannan ha'incin, da aka sai mun tsara wannan kunnan. Kunnan nan amana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu. Sannan malamai suka ƙara duba kai, sai suka ga cewa akwai gashi akan ɗan adam, ba za ki zama mai kunyan Allah ba sai kin tsara gashinki. Menene ma'anin tsara gashi? Kin ga gashinki al'aura ne, sai ya mace, sai dai idan ga mijinki ne ko ga waɗansu daga cikin muharramanki, babu laifin su ga gashinki. Wannan babanki ne, wannan wanki ne, wannan kaninki ne, wannan yan babanki ne, wannan kanin mahaifiyarki ne, babu laifin su ga gashinki. Amma sauran da mazarifa, to gashinki tsaraicinki ne. Ai ko ba mu je da nisa ba, zaka ji mata a cikin abubuwan da ke burge ku, zaki ji an ce kai wance wallahi tana da gashi lalaya, ashe ya nuna kwalliya ne. Sai su zuwa ta takallo ta Balarabiya ko ta ba India, sai a ce gata nan kyakkyawa ga gashin ta nan lalaya, ashe kowa ya san gashi kyau ne. To gashin ki kyanki ne kuma tsaraicin ki ne, wajibi sai kin tsaraita, sai kin tufa ta wannan tsaraici ne ki. Idan ya zama ke gashin ki ba ta damuwa ko ina za ki fito da shi, to kin fito da tsaraici kuma ba ki ji kunyan Allah subhanahu wa ta'ala ba. A gurguje kuma a takaice, waɗannan su ne ababen da kan ɗan adam ya tattaru a kai, ga ƙwaƙwalwa, ga ido, ga harshe, ga kunni, ga kuma gashi. In kina son ki zama mai kunyan Allah, haƙiƙanin jin kunyan Allah, domin ke ma Allah ya ji kunyanki kare miki azaba, kuma Allah ya ji kunyanki ya riƙa karɓan addu'anki, to sai kin tsara waɗannan abubuwan da muka lissafo. Sai Annabi ya ƙara bayani cewa wani ya fobi baƙana wa mahawa, mutum ya tsara cikin shi da kuma abin da ke kewaye da cikin. Idan aka ce ki tsara cikinki, kenan ba za ki ci haramun ba, domin ciki ne ke taskata haramun, ba za ki ci haramun ba, ba za ki ci riba ba, ba kuma za ki ci duk wani abin da ba a halasta miki ba, ba kuma za ki je ki ha'inci a kasuwanci kina saida kuɗewa ne ko kina saida lalli ne ko kina wane ne, sai ki ɗauki mai kyau da mara kyau sai ki haɗa, sai ki ci wannan kuɗin kuma ki ci abinci da shi, ba za ki wannan ba, dole ki tsara cikinki. Sannan da malamai suka duba suka ga to me yake kewaye da ciki kuma, idan ka duba ta sama kaɗan, babban abin da ke kewaye da ciki ita ce zuciya, tana sama da ciki. Sai kin tsare zuciyarki, sai kin yi fafutuka, kin yi ƙoƙari yadda za ki tsarkake zuciyarki, ki warke daga miyagun cututtuka irin na zuciya. Kin ga kafirci cutar zuciya ce, munafinci cutar zuciya ce, hasada cutar zuciya ce, hasada kumallan mata ko? Hasada kumallan mata, hasada kumallan mata, ai kishi ne kumallan mata, kun yadda kishi kumallan mata ne? To menene kishi? Hasada ce ai, bari ku ji abin da ke nuna miki cewa kishi hasada ce. Ke ce yanzu kina da miji, kamar yadda kike kaɗi firiyo mijina, to mu je mijin naki, Allah ya sa albarka. sai mijin naki ya ga wata baiwan Allah sai ce bari in dauko ta kawo miki. To a lokacin nan fa mace za ta fara bala'i, za ta fara tada hankali, ita dan menene za a aure mata wata? To me kike tsoro haka? Wai irin yadda take shiga daki da mijinta kulla kofa ne ba ka san ta ga wata mana shiga na kulla kofa ba hasada kenan ba? Irin yadda take zama da miji ba ta san ta ga wata tana zaune da wannan mijin. Irin yadda miji ke ba ta kaza tana jin zafi ta ga mijinta na mawata. To wannan ita ce hasada yi. Daka in kin ce kishi kumallan mata daidai ne da kice hasada kumallan mata. Hasada tana daga cikin cututtuka na zuciya. Sai an yaki zuciya. Ba a ce wani abu ba zai rika taso miki ba, amma idan hasadanki da kishinki ya sa zaki ƙarya, ko zaki bata matan mijinki a wurin mijinki, ko zaki rikidar da ƙarya ta koma gaskiya, gaskiya ta koma ƙarya, ko zai sa ki ma ƴaƴan kishinki fatan sharri, to wannan kishin ya koma hasada. Kuma Allah madaukakin sarki yana rubuta zunubi a kai, kuma hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda kika san wuta tana kona auduga. Kamar da yazo a cikin hadisi, dan haka sai kin tsarkake zuciyarki. Irin waɗannan miyagun cututtukan, tsota kina kyashinki ga falalan Allah akan wata, duk sai kin tsarkake zuciyarki daga waɗannan miyagun cututtukan. Sannan cikin ababen da ke kewaye da cikinki ta ƙasa akwai ƙarancinki, ta sama zuciyarki, ta ƙasa kuma akwai ƙarancinki. Ashe babu yadda za a yi ki zama mai kunyan Allah har sai kin tsara mutuncinki, kin tsara al'aurinki, ba ki je kin yi fitsara da lalata a waje ba, ko da sunan zina, ko da sunan maɗugo, ko da sunan kawai wai ke yanzu kuna da wani abin nan. Akwai wani gurin da aka bani bayani cewa wai waɗansu a sarari sun samar, wai idan kika shiga wannan gurup ɗin sun fi son mata, idan kika shiga wannan gurup ɗin wai ba za ki aure ba, amma abin da za ki riƙa ɗaukan hoton tsarecinki ne kina tuturawa a cikin wannan gurup ɗin. Wannan alamar rashin kunyan Allah ne, rashin kunyan bayin Allah ne. Kuma duk wanda bai ji kunyan Allah ba, Allah ba zai ji kunyan shi ba. Sai kin tsara tsarecinki. ‘Yar uwa kar ki je ki lalata, kar ki je ki fitsara, duk abin da kike ji yana tare da ke, wallahi ki raɗe wurin Allah, ki nemi taimakon Allah, Allah zai baki kariya. Idan kina ganin baki aure ba ne, akwai ababen da ake amfani da su ya rage maka kaifin sha’awa, ki amfani da su mana, ki samu dattawa, ki kuma ɗaga hannunki ga Allah, ya Allah ka tsare mini mutuncina. Allah ka tsare ni daga zina, Allah ka tsare ni daga kaza, Allah ka tsare ni daga kaza, ya Allah ka tsare ni daga shaytani na mutane da na aljanni, ya Allah kada ka bani iko in je in abin da zai zubar da mutunci na ya jawo min fallasa ranar tashin alkiyama, ya Allah ka tsare ni mutunci na kar in abin da yake zai ja mu zuri'a ta abin fadi a baya. Wacce ta je ta ciki misali a ce an zubar mata da ciki, ko kuma gashi ta haifi da, amma din nan ba ta hanyar aure ba, dan Allah daga nan kuna jin har ƙarshen rayuwa kuna jin ba ta bar mai ƴaƴanta da jikokin ta abin fadi ba, kar ki yadda ki je sha'awan minti 10, minti 15, minti 20 ya jawo miki baƙin jini da baƙin ciki da uquban Allah a duniya kafin azaban gidan lahira. Ki ta addu'a Allah ya tsare ki. Duk wanda kika fahimci cewa yana kusantanki da mummunan manufa, ko wata mace tana kusantanki da mummunan manufa, ki barambaran da ita ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Irin yadda annabi Yusuf da ya samu kai cikin wannan hali na kakanika yi, annabi Yusuf zurawa a guje yayi, ya barambaran da wannan mata, ya ce ma'azallahi, a'udhu billahi, Allah ya tsare da abin da kike kira.